da take gabatar da kasida a yayin wani taro a nan Kano shugabar sashin kula da al'amuran shari'u ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta EFCC barista Aisha Tahar ta ce amfani da ƴan kasuwa a kokarin badda sawun kudaden da aka sata daga lalitar gwamnati na daukar lokutan jami'an hukumar wajen gudanar da bincike shugaban hukumar EFCC sun Abdulrashid Bawa wanda komandan hukumar mai kula da shiyar Kano Faruk Dogon Daji ya wakilta yake hukumar ta samu nasara kan kararraki fiye da 3000 daga watan Janairu zuwa watan jiya na Nuwamba ciki har da 240 da aka samu a shiyar Kano a cewar sa sabanin yadda mutane ke tunani hukumar bata samun katsalandan ko kadan daga gwamnati ko jami'anta kuma haka na daga cikin sirrin nasarorin da take samu a yanzu
sai wannan gaskiya kila in har ya faru a baya ne akwai gwamnoni akwai ƴan siyasa manya waɗanda aka yi aka kai kara kuma aka hukunta su kusa kusan an kama shugaban accountant general na kasa kun ga yadda akai kuma yana aiki da wannan gwamnati ne so wancan lokaci in har an yi shi a da ne
suna cewa idan ka shiga jam'iyyar mai mulki koyonci kana samun sauki daga AFCC
kila a da kenan amma dai yanzu gaskiya ba wannan mai yawancin case da muke yi ko a risantuwa ma da ake ya hada da ƴan jam'iyya masu mulki ne ma
yayin da shugabancin hukumar EFCC ke cewa baya samun katsalandan daga gwamnati masana dokoki da shari'a sun ce lauyoyin da ke aiki a hukumar na fuskantar kalubale wajen kiyaye ka'idoji da tanade-tanaden aikin lauya al'amarin da ka iya zama wani nau'in katsalandan ga tsarin ayyukan hukumar ta EFCC
a kasan lauyoyi ne shi mai bincike ne yana shugaba zai faɗa abin da ke kinkinsa da abin da suke a cikin gida amma ina ga maka kamar mutum ne ya ce maka kalau nake ku zo tafiya kaga ya kwanta ka daga shi ya fadi ka daga shi ba dai ka san ko ya ta kalau nake ba kalau ya ba ko abinda na fahimta daga cewa yana zama challenge ma na kamar wani kalubale ga lawyoyin da suke cikin EFCC za su iya mutawa saboda wakila ake wurin aikin su ne amma ina ga maka ta gaskiya sun sani idan suna ji na sun sani to akwai sa'ilin da zaka ga abu ya zo bai kamata a caje shi da kotu ba amma sai ga an caje shi da kotu saboda wakila masu bincike su ne a gaba da su saboda ka san tsari suke aikin kamar dan sanda ko soja ko waye na gaba yake kaza to saboda haka wasu abubuwan zaka ga ai ta samu matsala saboda irin wannan abu na biyu da soloyin EFCC da lawyoyin waje na defense kenan wanda suke kariya dole sai mun dawo kan ka'idar aikin mu professional ethics course ne guda a makarantar horon lauyi Nigeria Law School kenan da aikin sa shine ya koya lauya da'a ta yanda zai yi mu'amala da kotu yanda zai in mai bincike ne zaka yi in mai gabatar da karar ne yanda zaka yi in ka mai kariya ne yanda zaka yi wajibi su manyan EFCC su kuma su ba wa lauyoyin su dama su kuma lauyoyin su su kalli aikin da daga musu su duka idan su idan kes bai kamata a caje zai kotu ba su kalli manyan su ga musu gaskiya
Farfesa Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lauya ta San hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke kokarin nuna wa duniya cewa matakan dakile ayyukan rashawa da hukumomin kasar ke dauka na haifar da sakamako mai kyau Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria